Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Litinin 20 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga zara da kanan labarai.
A yau Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya kai wata ziyarar bazata zuwa Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce gwamnatin Biden na goyon bayan sayar da jiragen yaki ga Turkiya. Wata kotu a Najeriya ta yi watsi da karar da wasu 'yan Najeriya biyu da ke neman a baiwa 'yan Najeriya mazauna kasashen waje damar su kada ƙuri'a a duk inda suke a zaben da ke tafe.
Tokanin labaran duniyan kenan. Yayin da ya rage 'yan kwanaki a guna da babban zaben na Najeriya, har yanzu akwai 'yan gudun hijirar da ba san makomarsu ba.
To ƙuri'a ba mu samu ba, ga mu da ainihin mu 'yan hijira ne. An zo an ce za a yi mana ƙuri'a. Saboda mu baki ne, don wallahi rabe na da ƙuri'a tun shagali. Wallahi amma bana na yi niyya na ce insha Allahu rabbi, duk inda ka kama zan yi ƙuri'a in jefa.
Duk dai kan batun babban zaben na Najeriya, ko menene bambancin yanayin zabe da aka saba a baya da kuma na wannan karan?
So da yawa irin an kusan haka zaka ga mutane an fito da kudi ana rabawa a manya-manyan ma'aikata suna samu manya-manyan 'yan siyasa su samu zaka ji shi yana shiga da fita cikin al'umma to a yanzu babu.
Haka kuma biyo bayan taɓarɓarewar ilimi a jihar Barna sanadiyar ayyukan ta'addanci za ku ji matakin da aka ɗauka. Daga nan za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa duk sai mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya kai wata ziyarar bazata zuwa Ukraine kwanaki gabanin cika shekara guda da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Yana mai cewa ya je Ukraine ne domin nuna goyon bayanmu ga 'yancin cin gashin kan al'ummar ƙasar da 'yancin kai da kuma 'yancin ƙasa. Da yake ganawa da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a fadar Mariinsky da ke birnin Kyiv, Biden ya sanar da bada tallafin dala miliyan 500 a matsayin sabon tallafin Amurka, wanda ya hada da harsasai da makamai da kuma tankokin yaki. Ya kuma ce akwai sabbin takunkumi da Amurka za ta kakaba wa Russia a wannan makon. Zelensky ya gode wa Biden akan ziyarar tasa a wani muhimmin lokaci ga Ukraine, kuma ya ce yana fatan tattaunawa da shugaban Amurka akan yanayin yakin na Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce gwamnatin Biden na goyon bayan sayar da jiragen yaki samfurin F-16 ga Turkiya, ya kuma bayyana kwarin gwiwar cewa nan ba da dadewa ba kasashen Sweden da Finland za su shiga cikin kungiyar kawancen tsaro ta NATO. Yayin da ya kai ziyara Ankara domin tattaunawa da shugaban Turkiya a yau Litinin, wajibi ne sai Majalisar Dokokin Amurka ta amince da sayar da jiragen yakin samfurin F-16 na dala miliyan 20 ga kasar, waɗanda suka hada da bukatun Turkiyyar na jiragen yaki sama da 40 da kusan na'urorin zamani 80. Blinken ya faɗa a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Çavuşoğlu cewa ba zai iya bada takamaiman lokacin da za a sanar da majalisar dokoki a hukumance game da batun sayar da jiragen ba, amma ya ce yana isar da saƙon goyon bayan gwamnatin Biden kan yarjejeniyar.
Ko nan ba da jama'a ba, Zahra za ta sake da mana da ƙarshen labarin duniyar. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda aka tunkari babban zaben 2023. Wasu 'yan gudun hijira da 'yan bindiga suka raba da mahallansu a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar sun koka da rashin samun katin zaben da za su kada ƙuri'unsu. sai dai hukumar zabe ta INEC ta ce ta gudanar da ayyukan rijista a sansanonin yan gudun hijirar dake fadin jihar domin su ma ba su dama su zabi kansu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Mahmud Lalo.
Jihar Sokoto ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da 'yan bindiga suka addaba are maso yammacin Najeriya 'yan shekarun baya-bayan nan. Lamarin da ya haifar da kwararar dubban 'yan gudun hijira da ke neman mafaka a sansanoni daban-daban a jihar, waɗanda akasarinsu ba a gidajensu na asali zaben da ke tafe zai riske su ba, sai dai yayin da wasu ke cewa sun samu katin zabensu. A gefe guda wasu cewa suka yi ba su samu nasu katin ba. Malama Rabi Isa 'yar hijira ce da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na Ramon Kura a Sokoto.
To ƙura'a ba mu samu ba, ga mu da ainihin mu 'yan hijira ne, an zo an ce za a yi mana ƙura'a saboda mu baƙi ne, don wallahi rabi yana da ƙura'a tun shagari wallahi, amma bana na yi niyya na ce insha Allahu rabbi duk inda ta kama zan yi ƙura'a in jefa.
Sai dai a cewar malama Binta Abubakar,
kati lalle shugabanmu akwai wanda haka jami'inmu na gudun hijira haka maza ya danyo bi daya samu mana 31 su ne dai saura duk ba kawo mana suwa ba, sai dai kuma akwai wanda ya kawo mana 18 ko ya kare ya kawo 5.
Ita kuwa wannan malamar da ta bayyana sunanta a matsayin Liba wacce makonta guda a wannan sansanin 'yan gudun hijira na Ramon Kura yayin ziyararmu ta ce har yanzu ba ta da katin zabe, amma waɗanda suka samu tuni sun riga sun san rumfunan zaben da za su kada ƙuri'a.
To wurare an raba wuri kashi-kashi, saura an kai su nan magajin garbi, saura gidan sarkin musulmi, saura ma gidan ƴan gwamma.
Bashiru Altine Guyawa ɗan fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne da tsarin mulkin demokaradiyya ya kuma ce akwai buƙatar hukumar ta INEC ta saurari koken 'yan gudun hijirar.
To indai har ayi musu rijista ɗin ina kira ga hukumar zaɓe, don ba mai iko ya zo ya ma wani rijista in ba hukumar zaɓe ba. Hukumar zaɓe ta isko waɗanda mutane ta ba su ainihin rijistosinsu, sannan ta faɗa musu ruhunansu domin su je su sauke nauyi.
To sai dai hukumar ta INEC ta ce ta riga ta gudanar da ayyukan rijista a sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar ta Sokoto tare da samun musu rumfunan da za su kada ƙuri'unsu. Muhammad Abani ta kai jami'i ne a hukumar ta INEC reshen jihar Sokoto da ke wayar da kan jama'a kan al'amuran da suka shafi zaɓe.
Hukumar zaɓe ba ta so ta bar kowa a baya. Su 'yan gudun hijira an shiga da ma'aikatanmu an tambaye duk wanda yake da gyaran rijista ko zai sabuwa to ya faɗi a faci mafi kusa da sansaninsa, in kuma an samu zaman lafiya a yankinsu, yankinsu yake so ya koma ya faɗa.
To abin da suke cewa shi ne kun zo kun musu rijista a nan sansanonin 'yan gudun hijira amma kuma da yawansu ba su samu katinsu na zaɓe ba.
Duniya ta sani kuma mun sanar masu ruwa da tsaki da an sanar masu cewa da ban katin nan a matakin ƙananan hukumomi muka yi su. Kuma mu a nan jihar Sokoto bayan ƙananan hukumomin kamar yadda hukumar zaɓe ta umarce mu, mun je ƙananan hukumomi 244 an yi kwanaki ana da ban katuttukan nan. Har kowa ya san mazaɓar da suka yi rijistarta ya san akwatin shi. Ya kamata duk wanda zai wa hukumar zaɓe adalci da zai cewa an matsa kusa da yadda zai samu katin shi. In dai ba a jibu za ka ɗauka ka sa wa mutum ba.
A dai ranar 25 ga watan nan na Fabrairu za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya. Sai kuma ranar 11 ga watan Maris a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi. Mahmud Lalo, sashin Hausa na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gari da Mahmud Lalo, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Wata kotu a Najeriya ta yi watsi da ƙarar da wasu 'yan Najeriya biyu mazauna Birtaniya da ke neman a baiwa 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje damar su kaɗa ƙuri'a a duk inda suke a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar ranar 25 ga watan nan na Fabrairu. Kotun ta yi watsi da ƙarar tana mai cewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya bayyana cewa masu zaɓe mazauna Najeriya ne kawai ke da damar kaɗa ƙuri'a. 'Yan Najeriya da ke ƙasashen waje suna ba da gudunmuwar biliyoyin daloli a wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar a duk shekara ta hanyar aikawa da kuɗaɗe, kuma magoya bayansu sun buƙaci a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima ta yadda za su iya kaɗa ƙuri'a a ofisoshin jakadancin Najeriya da ke ƙasashen waje. A hukuncin da kotun ta yanke ta amince cewa 'yan Najeriya mazauna kasashen waje za su iya kada ƙuri'a a duk inda suke, amma majalisar dokokin kasar ce kadai za ta iya yanke hukuncin ba kotuna ba. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu da ke cin gajeren zango a safiyar yau Litinin, a wani abin da ta bayyana a fili cewa martani ne ga atisayen haɗin gwiwa da Amurka ta yi da Koriya ta Kudu da ya kunshi wasu jiragen yaƙi na B-1B da kuma F-35 ƙasa da kwanaki guda da ya wuce. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya KCNA ya bayyana cewa wani atisayen harba makaman roka da dama daga ɓangaren yammacin ƙasar ya harba rokoki guda biyu masu tsawon kilomita 600.
Zahara Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Hada-hadar kuɗi a lokutan zaɓe abu ne da ke taka muhimmiyar rawa a ƙasashe da dama ciki har da Najeriya. Ƙasar da ke ɗauke da tarin mabuƙata da matsaloli, lamarin da masana harkokin siyasa ke hasashen cewa idan ba a yi taka tsantsan ba, tabbas kuɗi ko mun ƙanƙantar shi zai taka muhimmiyar rawa a zaben shekarar nan ta 2023. Daga Abuja, Shamsi Hamza Ibrahim na ɗauke da ci gaban wannan rahoton.
A yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya, zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da aka taba gudanarwa a tarihin ƙasar, akwai yiwuwar yunwa, talauci da matsanancin matsa tattalin arziki da yawancin al'ummar ƙasar ke fuskanta a halin yanzu su yi tasiri a zaben, duk kuwa da matakan da ake ganin an ɗauka wajen yaƙar ɗabi'ar siyan ƙuri'un al'umma a lokutan zaɓe. La'akari da yiwuwar kuɗi ya taka muhimmiyar rawa a zaben shekarar nan ta 2023 da za a gudanar a ranar Asabar mai zuwa, sakamakon yanayin da aka shiga na ƙarancin kuɗi a hannun jama'a na ci gaba da sanya shakku a yanayin fitowar masu kada ƙuri'a. Masanin tattalin arziki a Najeriya, Dr. Isa Abdullahi, ya ce yanayin da ake ciki zai iya yin tasiri ga rashin nasarar zaɓuɓɓukan da ke tafe.
Yanayin tattalin arziki wato a yanzu wannan lokaci da kusan sati ɗaya ragewa babban zaɓe na Najeriya, a yanayi ne wanda kowa ya sani a takura ake, amma babu hadar kuɗaɗe tsakanin matalakawa su ya su na cinikayya da aka saba nan da can, to wannan abu ya komar da cinikayya baya. So da yawa irin an kusan haka zaka ga mutane an fito da kuɗi ana rabawa a manya-manyan ma'aikata suna samu, manya-manyan 'yan siyasa su samu, zaka ji shi yana shiga da fita cikin al'umma, to a yanzu babu. To gaskiya wannan ya sa waje ya zauna tsaye shiru, dama ba a saba ba haka.
Najeriya dai ta jima tana fama da matsaloli irin na tsaro da tattalin arziki waɗanda kan haifar da cikas a lokutan zaɓe. To sai dai a wannan karan lamarin ya rincaɓe la'akari da yanda al'ummar ƙasar ke kokawa kan yanda sauya takardun kuɗin naira ya haifar da ɗimbin ƙalubale ta kowane fanni na rayuwa. Da haka muka ji ta bakin 'yan kasuwa a Najeriya ko yaya suke kallon zaben da ke tafe, kuma yaya za su tafiyar da al'amuran kasuwancinsu.
Sunana Dalaji Ibrahim, ɗan kasuwa ne PAYS nake. To yanayin hada-hadan kasuwanci gashi nan muna dai haƙuri yanda yake gudana, dan kaman yanda yake a baya ba haka yake yanzu ba. Yanzu saboda babu kashi ɗin kin ganmu nan muna zanne, sai dai kaman wanda yake so tura ma wani dan uwansa kuɗi daga wani guri, zai zo ce da Allah ka cire daga kati na ka tura ma wani dan uwana. So wannan zaman muke, saboda ni kaina yanzu kuɗin da zan ci abinci ba ni da shi.
Sana Lahiri Abubakar Isawa. So kin ga dai inda kasuwa take ba kowa shagon. Gaskiya dai halin da yake ciki yanzu yanayin kasuwa dai to ba a ce komai sai alhamdulillah. Ana kuka dai rashin kuɗi kan ha'ilau.
To amma ya wannan lamarin zai shafi harkokin zabe, ganin cewa a shekarun baya an saba yanda ake ada-ada kuma wannan karan komai ya canza.
Wannan karan dole samu bura samu dai guri abin da ake so, da ake samu kamar a baya ba zai yi ba yanzu. Da yi kun da ake samu taron support ka hau ka zo gun da aka yi ka zo kai inda ana biyan kuɗi a zo, to wanda ba kuɗi hannun mutane su zo su yi zai. Wani iya zuwa daga Lugbe, Kucigo, Karmajiji da can su wani other area dai. Anan suke yin kacin zaben su nan wurin Laburi. So ba su kuɗin da su ga mota su zo su. To gaskiya na karan dole za a ga rashin guri'in jama'a sosai ba kamar fiye da aka yi na baya ba.
Harkokin siyasa a ƙasashe masu tasowa irin Najeriya wani abin dubawa ne, musamman a lokutan da ake fama da rashin kwanciyar hankali. Ana sa ran al'ummar Najeriya za su yi ruwa su yi tsaki wajen tsabawa kansu shugabanni na gari da zai sanya wa kasar sassauci tare da ceto al'ummarsa daga dimbin matsalolin da aka shafa gomman shekaru ana fama da su a hannun shugabannin da suka gabata, musamman wanda zai farfado da tattalin arzikin kasar da ke fuskantar koma baya. Ga kuma uwa uba tarin basussukan da suka yi wa kasar katoto. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da sanadiyar ayyukan 'yan bindiga ya mai da hannun agogo baya ga harkokin ilimi. Kan haka ne gwamnatin jihar ta ware wani kaso mai tsoka ga harkar ilimi a kasafin kuɗin wannan shekara ta 2023. Wakilin Haruna Dauda Biyu na ike da ƙarin bayani.
A cigaba da shirin tada kwalmadan harkokin ilimi a jihar Borno da 'yan kungiyar Boko Haram suka ta gayyara, gwamnatin jihar Borno ta ce ta ɗaya wa harkokin ilimi kaso mafi tsoka a kasafin kuɗin bana. Kwamishinan ma'aikatan harkokin kuɗi na jihar Borno Alhaji Adamu Lawan ne ya bayyana hakan lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin ga manema labarai a garin Maiduguri. Ya ce kasafin kuɗin bana zai mai da hankali ne sosai wajen bunƙasa harkokin ilimi. Barkacin Boko Haram ya yi wa illa.
Bana kasafin kuɗin da aka kayyade za a kashe a wannan shekara na alif 2023 ya tsaya kan miliyan 235, shi kuma na bara ya tsaya kan miliyan 269. Don abin da ya sa ya dan ragu ba don kuma saboda akwai wasu kudaden da ake tsammani za su zo da bazu ba a wancan shekara. Akwai kuma ma'aikatan da za a shirya za a dauka a aiki ba saman da yake su duka ba.
To ko me al'umman jihar Borno ke ciwa game da wannan kaso mafi tsoka da aka ba harkokin ilimin?
Sunana Aciku Galadima ne. So bangaren ilimi dai a jihar Borno kowa ya san yadda yake saboda matsala da aka samu na rikicin Boko Haram na sun sama da shekaru 13 yanzu. To an samu an gina makarantu da dama a cikin jihar Borno. Amma matsalan da ake fama da shi shine karancin malamai. Babu malamai isassun malamai. To ina gani da wannan kudi da aka sanya za a iya neman malamai a dauki sabbin malamai waɗanda za su koyar da karatu duk. Amma makarantu in ka duba za ka ga akwai gine-gine, akwai kwamfutoci, akwai duk abu da ake bukata amma malamai ne babu.
Sunana Mohammed, mazaunin Maiduguri. Gaskiya yayi saboda ilimi shine son ginshiƙin rayuwa gabaɗaya, saboda ba ilimi din rayuwar gabaɗaya ba shi tafiya daidai.
Tijjani Usman Bello. Ya kike ganin game da wannan kaso da aka bayar?
Alhamdulillah, wato a kowane lokaci muna so mu ga ana ba ilimi muhimmanci, kaga kamar mu ɗalibai muna da zumman ganin cewa gwamnati ta ba ma kaso ta ba ma bangaren ilimi muhimmanci, kuma a wannan kasafin kuɗin a bashi muhimmanci kwarai da gaske. To kuma muna fata a aiwatar da shi a aiwace, dan a wani lokacin za a yi fada ne amma kuma ba a aiwace ba, amma kamar wannan gwamnatin muna fata za ta iya aiwatarwa.
Wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan kaso mafi tsoka da aka ɗiba ma harkokin ilimi a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:17 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne da Shehu Malami Abdullahi Shehu Maji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Wudil a jihar Kano game da hanyoyin inganta ilimi da kuma matsalolin da ke addaba ilimin musamman ma dai a arewacin Najeriya. Kuma idan da lokaci za ku ji shawarwarin da wasu 'yan Najeriya suka baiwa gwamnati na inganta ilimi a kasar. Professor Gashi, Najeriya ƙasa ce mai tasowa kuma ana ganin akwai ɗalibai ko 'yan ƙasa masu basira, fasaha na kirkire-kirkire, amma ba a ba su muhimmanci. Ko a matsayin ku na malamai, ya kuke ganin wannan?
Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Lallai wannan ba ƙaramin al'amari ka tambaya ba akai. Muna da makarantu, muna da mutane masu hazaka waɗanda duk abin da kake tunani na kan kire-kire ba wanda ba za su iya ban aka ba su dama. To dama ce da ba a samu. Yanzu misali idan muka ɗauki harkannan ta kirkire dukkanin manyan makarantunmu wayanda ake kira polytechnic idan ka je ka zazzabi wayansu ayyuka za su baka mamaki aha to saboda haka zaka ga cewar dama ce ba mu da ita idan muka samu dama za mu fiye da abin da ake tunani dauki yanzu polytechnic ta Kano suna nan suna wani na'ura wadda za ta matsa tumaturi ta kuma ninke shi ta tsuke shi ta zuba shi a mazubi wanda za a dade ana amfani da shi shekara ɗaya shekara biyu ba tare da ya lalace ba to kaga idan ka yi maganan tumaturi a Kano ribewa yake yana lalacewa a lokacin da ake yayinsa amma da ya wuce kuma sai ka ga tsada to wannan shi aka yi tunani ake gani wata mataki za a ɗauka wanda za mu iya lokacin da yake kasuwansa ya an yi amfani da wannan damar maimakon a bar shi ya lalace sannan kuma idan lokacinsa ya wuce kakarsa ta wuce yaya ne za mu dawo da wannan da aka aje ba tare da an samu matsalolin tsadar shi a kasuwa ba to haka ne kuma harkar shinkafa muna da yara matasa wayanda suka kware yanzu sun yi injina wayanda za su iya dafa maka shanshera sannan kuma su fitar maka da ita kai har ma an kai matsawar za su iya abin nukata su ware ta ba tare da tsakuwa ba suna nan da kuma bangarori da dama ana nan ana ta guje-guje ana ta kere-kere to amma gwamnati ma bata san abin da ake ba da irin waɗansu ƙasashe ne da suka ci gaba ko kuma masu tasowa irinsu Indonesia irinsu Singapore ɗin nan irinsu wannan sik da an ji mutum ya yi wani abu akan jawo shi ne a killace shi a ajiye mishi kuɗi a bashi dama ya yi iya tunaninsa akan wannan sannan kuma a ƙara fiye da abin da shi tunaninsa ya tsaya inda tunaninsa ya tsaya kuma a yi gini a gurin a fitar da shi to wannan shi ne rashin goyon bayar da ba ma samu ba haka ba lallai akwai makarantu sannan kuma akwai 'yan Najeriya masu hazaƙa
to me kake ganin yana haifar da haka shin 'yan Najeriya nan ba sa son abubuwan da ake kirawa ne a cikin gida ko kuwa
yawa akwai matsaloli guda uku na farko wato mu muna gan duk kayan da ya fito daga waje ai shine mai inganci saboda haka ba ma inganta namu sai muna kallon na waje yanzu da mu dauki misalin shinkafar nan kowa yana ganin shinkafar da ta fito daga waje ita ce mafi inganci akan na gida kuma kaga ba haka bane kafin shinkafar waje ta zo nan har ka dauke ta kai amfani da ita ta shekara 1 2 3 to kuma an sa mata maganin da zai kare ta daga lalacewa amma kaga na haka zaka ji dandanan ma ba ɗaya bane to saboda haka akwai fifita kayan waje akan na gida na farko kenan sannan na biyu muna daukan abu ne kyalli-kyalli na waje kyalkyal banza ne zaka ganshi a waje an gyara shi an yi abin to mu kuma wannan abin ne har yanzu bamu daidaita akai ba abinda ake kira finishing zaka dauka kaje yanzu misali in ka dauki kata kujera wanda kafintoci suke yin ta da kujerar da ake shigo da ita daga kasar waje ka dauke su kaje ka aje su a office ko kuma ka sa ma yara a aji na karatu ka gani wani lokaci zai dauka naka no wani lokaci na waje zai dauka ya lalace ah gani to amma kaga kyallin na waje yafi naka kyallin na gida saboda haka ana duba kyalkyal din nan wanda ake kira finishing yawa da kuma packaging to wannan shine abu na biyu dake jan hankalin mutanen mu akan kayan waje da yake ake bada fifiko akan na gida sannan kuma na uku kudi zaka ga kayan waje yafi sauki akan kayan na gida ba kuma komai bane sai saboda rashin wuta duk da za a sarrafa wayannan abubuwa to abubuwan da za a yi a sarrafa in ka duba nawa ne babu wuta ko nawa ka biya kudin wuta ko nawa ka sayi diesel ko nawa ka sayi petrol kai wannan da abin da ka so in ka harhada ka harhada tunda babu wata taimako na gwamnati shi kai da kanka ne zaka yi ka ce kai abubuwan nan kai to idan ka sa kudin sai ka ga nawa ji yafi sauki akan na gida to wayannan su ne a ginshikan abubuwa guda uku da suke sa idanuwanmu suke komawa kan kayan waje akan fiye da namu na gida wadda kuma gaskiya laifin gwamnati ce sai ta shigo ta agaza ta taimaka sannan za mu koma akan kayanmu na gida mu mai da hankali akan irin kayayyakinmu na gida.
To masu sauraro, anan ne kuma shirin namu zai daga aya a madadin bakon namu Professor Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke wajen Jihar Kano da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Joli Lord Gresham. Naku Baban Ejibirin ke fatan a huta lafiya sai wani makon.
To madalla a gaidar rumbin ilimi wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin. Yanzu kuma lokacin da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraki aiko mana ta email. Sakonmu na farko ayo ya zo ne daga Baffa Haruna Bajoga. Ya ce addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen tsaka mai wuya da muke ciki a Najeriya ta hanyar bamu shugabanni nagari a zaben nan da ke tafi. Amin. Sai sakonmu na gaba da ya zo shi ma shawara ya bare ce shugaba Buhari don girman Allah da manzansa ka duba lamarin canza kuɗi da idan basira tun komai bai rinca be ba, domin idan ka san jiya ka san yau to baka san abin da an jima za ta yi ba balle gobe. Shawara daga Ado Salati Goma ga Annabar Jau. Sai sakonmu na gaba da ke cewa wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka ya nuna cewa ko da kotun koli ta hukunci a ranar Laraba ba zai tasiri ba kenan. Wato dai Najeriya ƙanana kawai doka ke aiki a kansu, amma su manya sun fi ƙarfinta. Allah ya kyauta. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Sai sakonmu na gaba da ya fito daga Isuhun Dila Faki ya fara da sallama ya ce a yayin da rage kwanaki biyar mu gudanar da zaben shugaban ƙasa a Najeriya, yana roƙon Allah ya sa a yi zaɓe lami lafiya. Allah ka zaɓa shugaba nagari da za su magance matsalolin da muke fama da su musamman arewacin Najeriya. Duk wanda zai magance wannan masifa to Allah ya bashi shugabancin Najeriya. Amin. Sako daga Isuhun Dila Faki. Sai sakonmu na ƙarshe a yau da yake cewa hakika mun ji daɗi ko mun gamsu da kalaman da shugaba Buhari a taron ƙolin na ƙasar Habasha na cewa yana sana akan hali da takura da al'umman Najeriya suke ciki dangane da shin da fasalin kuɗin naira na ƙara da wuce wato ya zuwa yanzu nan ba da daɗewa ba. Allah fatan Allah ya ba shugaba lafiya da nisan kwana ya kuma ba shi damar dawowa ƙasarsa lafiya. Ƙarshen sakonnin kenan. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice. Zara gare ki.
Kuɗaɗen ƙasar Iran da ke fama da matsaloli sun rage daraja ƙasa da mataki 500,000 ga kowace dala Amurka a yau Litinin. Kasar da ke fama da rikici yayin da masu kasuwanci suka ga rashin ci gaba saboda takunkumi. Kuɗin na Iran ya faɗi zuwa wani sabon matsayi na ƙasa da 500,000 idan aka kwatanta da dalar Amurka, a cewar bondbus.com wadda ke tattara bayanai kai tsaye daga hada-hadar kasuwancin Iran. A yau Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya kai wata ziyarar bazata zuwa Ukraine kwanaki gabanin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yana mai cewa ya je Ukraine ne domin nuna goyon bayanmu ga 'yancin cin gashin kan al'ummar ƙasar da 'yancin kai da kuma 'yancin ƙasa. Da yake ganawa da shugaban Ukraine a birnin Kyiv, Biden ya sanar da ba da tallafin dala miliyan 500 a matsayin sabon tallafin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce gwamnatin Biden na goyon bayan sayar da jiragen yaƙi samfurin F-16 ga Turkiya, ya kuma bayyana ƙarin gwiwar cewa nan ba da daɗewa ba ƙasashen Sweden da Finland za su shiga cikin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO. Wata kotu a Najeriya ta yi watsi da ƙarar da wasu 'yan Najeriya biyu mazauna Burtaniya da ke neman a baiwa 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje damar su kaɗa ƙuri'a a duk inda suke a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar 25 ga watan na Fabrairu. Kotun ta yi watsi da ƙarar tana mai cewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya bayyana cewa masu zaɓe mazauna Najeriya ne kawai ke da damar kaɗa ƙuri'a.
To madalla, masu sauraro da haka muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma mun sake dawowa a shirinmu na dare da ƙarfe 9:30 a wagon Najeriya, Nijar, Kamaru. wanda ya daidai karfe 8:30 a wagon GMT da Ghana. Yanzu kan a madadin Zahra Aminu Fage da ta taimaka wajen kawo muku wannan shiri, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da ba da umarni, har ma da injiniyan mu na yau Mr. Bill Andrande. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel ke cewa assalamu alaikum, amma kar ku kashe radion ku, ga shirin yau da gobe, shirin matasa.